Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta yi watsi da karar da Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP suka shigar gabanta suna kalubalanta nasarar shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben da ya gabata na 2019. An buƙaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sake nazartar yakin sa da cin hanci da rashawa domin sajewa da alƙawarin nan nasa na jan layi. Daga ranar 29 ga watan Mayu 2015. Lallah ko ya samu saukin kalubale daga masu hamayya yayin da aka yi kira ga Shamsuddin Dambazau da ya daina gabatar da kansa a matsayin wakilin takai da Ismaila a majalisar kasa bayan hukuncin kotu da ta tabbatar da Siraju Idris Kanawa a matsayin zababban wakilin takai da Ismaila a zauren majalisar kasar. Daidai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. A yau Laraba kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Garba ta kori ƙarar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar suka shigar gabanta suna kalubalantar nasara da kuma cancantar Buhari ga zaben shugaban ƙasar da ya gabata a ranar 23 ga watan Fabrairu. A cikin hukuncin da mai shari'ar ya gabatar, kotun ta yi watsi da ikirarin PDP da kuma Atiku cewa dai su ne suka samu mafi yawan ƙuri'u a zaben na shugaban ƙasa bisa sakamakon da suka tattara daga rumbun tattara sakamako na yanar gizo wato internet, inda mai shari'a Muhammad Garba ya ce a dokar zaben ƙasa ana aikewa da sakamakon zaɓe ne kawai a fili ba ta internet ba a kowane mataki tun daga na jiha har zuwa na ƙasa baki ɗaya. Yana mai cewa dai babu wata doka da ta baiwa aina ko wani jami'i damar tura sakamakon zaɓe ta internet kamar yadda yake cewar babu wata doka da ta baiwa hukumar zaben kanta wato INEC damar yin amfani da na'urar card reader wurin tattara sakamakon zaɓe. Ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen PDP dai da Atiku Abubakar ga wata kotu dai akwai maganar cewa Buharin kanshi ba shi da takardun shaida zuwa makaranta wadda wannan ke nuna rashin cancantar sa a bayyane na tsayawa takarar. Kana kuma sun yi zargin Buhari ya yi ƙarya game da takardun shaidar kammala karatunsa ko da yake zargi ne da kotun ta yi watsi da shi tare kuma da ba da hujjar cewar magana ce da ya kamata a yi ta tun gabanin a shiga zaɓe ba magana ce ta bayan kammala zaɓen ba. Da yake yanke hukunci mai shari'a Muhammad Garba ya ce Atiku da jam'iyyar PDP sun gaza wajen gamsar da kotu cewa dai takardun da Buhari ya gabatar ba na gaske ba ne kuma dokar zaɓe ba ta tilastawa ɗan takara ya haɗa da takardun shaidar kammala karatunsa ba yayin miƙa fom mai namba CF001 kafin ya zama ya cancanta. A dan haka babu wata hujja da ke tabbatar da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai cancanci ya tsaya takara ba a dalilin rashin zuwa makaranta, sai dai dangane da ƙorafin da jam'iyyar APC ta yi na cewa shi kansa Atiku Abubakar din ba dan Najeriya bane, a dan haka shi ma kansa bai cancanci tsayawa takarar ba. Kotun ta yi watsi da wancan ikirarin da cewa dai abu ne da ya shafi harkoki kafin zabe wanda ba ta da hurumi a nan, ita kawai tana sauraron abin da ya biyo bayan zabe ne kurum. Shari'a ce dai da aka dade ana kai ruwa rana akan ta tare da tunanin abin da za ta haifar na ko dai tarihi ya maimaita kansa ko kuma dai a samu wani sauyi a karan farko da za a samu wani hukunci sabanin abin da gwamnati ke fatan gani, domin a taga shi kansa shugaba Buhari ya sha nana ta irin bakar wahalar da ya sha lokacin da ya nema har sau uku yana karewa a kotun koli babu biyan bukata in bai cin dai zuwan na'urar tantance masu kada ƙuri'a da ya ce ta kawo ƙarshen al'adar zaben nan na kaci bakaci bakaci. Har ma jin kaɗan bayan tabbatar da wancan hukunci muka je shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cewa bai yi mamaki ba dangane da wannan hukunci da kotun ta yanke a yau, domin a cewar sa yayi aminin cewa dai ƴan Najeriya ne suka zabe shi domin dai jagoranta su a karo na biyu, a dan haka ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi yayi fatan samun nasara domin ciyar da al'ummar Najeriya gaba. To sai dai a nata bangaren jam'iyyar PDP ta yi watsi da wannan hukunci da kotun ta yi a yau tare da ayyana shi a matsayin cin fuska karara ga tsagin shari'a a ƙasar nan. PDP ta makin sakataren yaɗa labaranta Mr. Kola Olubodiyan ta bayyana mamakinta da cewa duk da irin hujjoji da suka gabatar abin mamaki ne a ce an yi watsi da wannan ƙara da suka shigar gabanta. To sai dai a wannan gabar mataimaki ga shugaba Buhari a harkokin siyasa Abdulrahman Baffayola ya shawarci jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar da su rungumi ƙaddara su kuma yada makaman siyasar su domin ganin sun zo sun ba da gudunmawa na ɗorawa a next level.
Tunda sun gaza wannan to muna fata cewa za su haƙura watakila a tara zabe na gaba wanda muna da tsaran jami'ar mu ta APC ta dada samun nasara insha Allah rabbi nagode kwarai
kuma banda ma wannan takarduna secondary da kake magana ai akwai wata jami'a da wani course wanda har suka tafi suka je suka binciko amma da suka binciko jami'a ta tabbatar musu da cewa yayi ta da sauransu sai suka yi gum suka yi shiru basu dawo sun fada wa ƴan Najeriya ko kotu cewa su da kansu sun je sun nemi ƙarin bayani kuma sun san cewa abinda suke kalubalanta akai ba gaskiya bane ba to amma dai magana ita ce duk abinda suka yi magana akai duk abinda suka yi ƙara akai duk abinda suke kallon cewa kotu za ta yi amfani da shi ya zama madogara soke zabe kotu ta tabbatar cewa ba su da hujjoji kuma shugaba Muhammadu Buhari ya cika dukkan wani sharadi na zama dan takara na jam'iyyar APC kuma ya lashe zabe da aka yi na shekara 2019 wannan shine abin da ya faru saboda haka ko sun zo ma da wani zance na gutsurutso ma ya kamata al'umma su watsi da shi domin kotu ta riga ta tabbatar kamar yadda na faɗa wurin awa 9 yau aka yi kowane abu da suka kalubalanta sai da aka bi shi ɗaya bayan ɗaya aka tsefe shi sannan kotu ta tabbatar da wannan hukunci
Malam Abdulrahman Baffayola kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a harkokin siyasa. Abin da jira a gani shine mataki na gaba da jam'iyyar PDP za ta dauka akan wannan shari'a da dan Hausa ke matatakin da cewa sabanin hankali za ta tsaya ne iya nan ko kuwa shi ma dai zai dangana ne zuwa kotun kolin wacce daga ita sai hakuri ko kuwa Allah ya isa kamar yadda wasu ke fada to amma hukunci ne dake zuwa gabar da wasu ke jin cewa gwamnatin APC na fuskantar kalubale ta fuskar cimma muradin talakawan da suka yi ruwa da tsaki har ta tabbata bisa karagar mulki idan an yi la'akari da halin matsa rayuwa da talakan Najeriya da tsinci kansa a ciki da kuma dai yadda a kullun ake ganin tattalin arzikin kasar na samun kansa a cikin wani mawuyacin hali Yusuf Zahra Kofar na isa dan jam'iyyar PDP ne dake ra'ayin cewa ba kuma ya kawo wannan matsala ba face dai satin alƙawarin jan layi da Buharin yayi cewa zai shata daga ranar 29 ga watan Mayu 2015 wato dai tun a zangon mulkin sa na farko wanda wannan ne ya haifa masa zagon kansa daga bangaren abokan hamayya kuma dai ya bayu ga kowa bayan da ake gani a kusan dukkanin bangarorin ce da al'umma gaba
ƴan Najeriya ko yau aka zo aka zube zabe da APC da PDP PDP za a zaba domin ɗan Najeriya ya ga da gafara da aka ce bai ga kaho ba kuma har ake ta zai ga kahon ina ma sai ne da babu na farko dai abin da zaka duba duk alƙawarin da aka yi a Najeriya an zo an canja shi bai kamata mutum babban mutum aqili mumini sannan ka zo ka yi alƙawari ka cika ba yanzu misali cewa idan muka ci zabe ta yinuwa ta farko duk abin da ya faru a baya za mu ja layi domin idan muka ce za mu yi bincike ba za mu yi aikin ba ko bincike da namu ba zai ja mana dami ido ba aka zo aka dinga binciken nan ana kawo mutane ana daure su wannan shi ne ko bayan yayi alƙawari cewa ba zai ba
a to me hurumin wannan magana da abin da ya shafi wannan zabe da kake magana yanzu
ai duk abin da ijawo rashin cika alƙawari su talakawa sun gaji da gafara sa daga an misali alƙawari ba cika ba suka wannan alƙawarin da aka yi aka warware shi daga sanda ka zo kana nufin kai da wurin ka ko kare da ɗan Najeriya ka ci zabe to sai Allah ya baka da baraka ai da ake cewa shi kansa ya san a saba darukan da yi babu da ai fa shi ma yanzu ya gaba da diba domin ɗan Najeriya musamman mu ƴan adawa ƴan jam'iyyar PDP ai ai bata mu aka yi mu ne macuta mu ne azalumai mu ne masu corruption a yanzu duk fa mutanen da suke cikin jam'iyyar APC masu laifin dumu-dumu sun koma jam'iyyar APC kaga APC ta zama dahirin mu dahirin ita mai tsarki ce mai tsarkake mutane mu kuma ƴan PDP aka dinga kama mu ana daure mu abinda ma aka dauko na kayan zabe aka bar wanda halal ne a dauki jam'iyya ko kuma gwamnati ta dauki kuɗi ta ba dan campaign ba wanda yake yin campaign kyauta amma mu aka hada mu da wannan aka ta mun ci kudi na wasu ma abubuwa na daban aka yi mana rufe to Allah ya sani kuma Allah baya bacci duk alƙawarin da aka yi Najeriya yau gashi nan tana dan dana kuɗa su ku ƴan Najeriya ga PDP nan ga APC APC ta yi muku alƙawari ma za a bai mutasa 2500 ba a baku ba yanzu Buhari idan yana son aikin zai tunda an dawo next level abin da ya kamata ai shine duba gwamnatin sa kansa su wane ne suke ba daidai ba duba talakawa Najeriya ita na fa shugaba ne ita na fa Allah zai tambaye shi kiwon da Allah ya bashi na ƴan Najeriya
Alhaji Yusuf Zahra Kofar na isa kenan dan jami'ar PDP a nan jihar Kano tonan kenan da wannan zamu tsinduma ka'in da na'in sa da yasa kanawan domin lekawa karamar kuma su baila da baban Naira Beta ke shawartar Honorable Shamsu Diddan Bazau da daina gabatar da kansa a matsayin wakilin al'umma ta kai da su maila a majalisar kasa tana da tuni kotu ta tabbatar wa Siraje Idris Kanawa na jam'iyyar sa ta PDP
Shamsuddin Dambazau ina gaya maka ya kamata ka tattara inaka ka hakura domin shari'a ba ƙarya bace wannan abin da kake yi kana zuwa kana cewa kai zababban dan majalisa ne to a doka sunansa impersonation domin kotu ta kwace kujerarka ta danka ta a hannun Siraje Idris Kanawa shine zababban dan majalisa mai wakilta ta kai da Samaila rantsar da shi ma kawai za a yi kuma mu wannan abin da muke tsorace maka shine kotunan nan da suka shari'an nan suna jinka in ka ci gaba da kanka a matsayin zaben madan majalisa ka ga da abin da kotunan nan suka jai maka to fa kai ka jawa kanka doka ce ta kawo ka wannan dokar ita ce ta tafiyar ruwa da kai dan haka ko ka ki ko ka so Siraja Idris Kanawa shine zababban dan majalisa mai wakiltar ta kai da Sumaila
tunda kuna ta ikirarin cewa shi ba shine dan majalisa ba kuma menene kuke zuwa kuke ta tada jijiyoyin waya a kansa
shi ma ya san ba shi bane amma dai shine wai idan kana raki mutum sai idan ka lekowa iya tunanin ko ka ja da baya wannan hukuncin fa hukunci ne na kotu dan haka ina tabbatar maka Shamsuddin Dambazau tafiya dai ta tafi kenan talakawan ta kai da Sumaila murna suke yi Allah ka taki gona Siraja Idris Kanawa shine amsa a Sumaila da ta kai
matashi baban Naira bai take nan dan jami'ar PDP daga yankin Karamar Hukumar Sumaila kamar da aka sani tuni wakilin al'umma birnin Kano a majalisar kasa honorable Sha'ban Ibrahim Sharada ya jagoranci sauya shugabancin dattawa na karamar hukumar akan wannan dai mun je da Tijo Musa Godabe yana jaddada goyen bayansa ga wannan sabon tsari mutakar dai a ce wasa zai tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma birnin Kano
a cikin tarihi tunda muka taso babu mazaba da muke girmama saboda mazaba Kano mun kuma duk abin da aka siyasa a Kano duk rabe-raben da aka muddin ba ka da Kano municipal ba ka da to mun sa a wannan tafiya a fara ta a cikin nasara wannan tsari da aka zo da shi na municipal na yadda da shi ina so as much as possible a kirawo mutane waɗanda za su shiga duk wanda zai zo ya bada gudunmawa akan shi a nan municipal ni ina goyen baya ya shigo ya bada gudunmawan baya a wannan tafiya dan majalisa ya zo ya bada kansa haka kuma dama ya kamata wanda duk yake da kuka yake da shawara wanda zai ba dan majalisa ya zo da ita dan majalisa ya bude office ingantaccen office wanda za a dinga karbar karin raki da koke-koke to idan muka ga mun kebe municipal ta ke bandi an dora ta kan layi to kowace local government da kake gani wallahi za ta hawa layi tun daga biyar da haka muke tafiya muna da total control na abin da yake cikin Kano municipal saboda haka in aka kafa wannan abu ya zauna abin ne to ya kafa kenan wallahi to saboda haka ni ina ganin wannan tsari yana da kyau kuma nayi munna abin da zai taho wanda zai bada hadin kai cikin Kano duk mutumin da zai zo ya ce ba san hadin kai kuma wannan ruwansa kuma in Allah ya ja za a yi kokari as much as possible other local government ma a sasu cikin irin wannan layi
Dattijo Musa Godaba kenan daga birni sai taroni da tsohon wakilin sa a majalisar dokokin Kano kuma sakataren zartaswa na hukumar bayar da tallafin karatun jihar Kano Abubakar Zakara Habu PA ya rabon babura 50 ga 'yan asalin karamar hukumar domin dai taya murna ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje na cika kwanaki 100 a bisa karaga yayin wannan biki mun je shugaban dattawan karamar hukumar taroni Alhaji Tallame Unguwa na yaba wannan hubbasa da honorable Abu Fiyan yayi
wannan babura guda 50 da ake fada an bayar ga su a gaba na ba labari bane ga ana fada ina ji wannan kunnen ina ji wannan ma ina ji amma yau wannan idan ina gani idan ina gani saboda haka muna gode masa mun yi masa fatan alheri kuma magana wai dan tabbatar majalisa ya bada babura mu a garin kuma taroni ko a jihar Kano ba labari bane wannan akan abin da Abu Fiyan yake yi wani bai san wannan ba hidan mutumin da yake wani ogomasho ko yake wajen ille ife ko wanda bai san ma Kano amma dole san Kano wannan ba labari bane saboda haka irin ran sa UPA a jam'iyya ko a mulki asara ce katuwa ina tafiya ije wato ya hadu da mota irin tantabur din nan katuwan nan ta Dangote a siyasa a ce bayya tafiya da Habu Zakari PA to ka kai kanka a siyasa to kanka illa kuma ba za ka samu inda kake zuwa siyasa musamman a garin kuma taro ne ba mun ne masa fatan alheri kuma muna godewa mai girma gwamnati muna godewa Allah kuma muna godewa wani dan majalisa muna
Alhaji Tallame Unguwa shugaban dattawan jam'iyyar APC a karamar hukumar Taroni shi ma shugaban kwamitin yatsa labaran karamar hukumar Kumbotso Abdullahi Gwazaye ya jagoranci tawagarsa ga fadar gwamnatin Kano domin taya murna ga shugaban ma'aikatan fadar honorable Ali Haruna Makoda har ma muka jiyo yana fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu
muna yi maka murna kuma muna ƙara yi maka addu'a kuma muna fatan addu'o'i da bayin Allah salihan bayi manya-manyan malamai na jihar Kano da masu ilimi da makaranta Qur'ani hafizai da ƴan uwanka gwanaye da suke ta yi maka ubangiji Allah ya amsa tun daga farkon wannan mulki naka har izuwa ƙarshen sa abu na biyu muna matukar jin daɗi da amintaka taka ga mai girma ɗanmu na karamar hukumar Kumbotso honorable Nasir Sadiq Na'ibawa saboda ta hanyar sa mun amfana da manya-manyan alkairai a office ɗinka baya wanda tarihi ya nuna mu a karamar hukumar Kumbotsa ba za mu taba mantawa da kai ba. An ba mu gurabe na aiki da akai na malaman tsafta sune sanitation bangar. Tsarin da akai na microfinance da muka ji ana yi muka rasa yanda za mu kama kafa mu samu wannan dama domin a kasance a karamar hukumar Kumbotsa ba a ban mu a baya ba. Ya samo mana slot wanda ban san adadin sa ba a wannan tsari na bararance da akai shekara 2 da suka wuce a microfinance na kananan hukumomi 44 da mai girma gwamna yayi. To saboda haka wannan abubuwa tarihin Kumbotsa ba zai taba mantawa da kai ba, mu da kai mun zama family. Abu na gaba shine akwai tsari da shi Honorable Nasiru Sadiq Na'ibawa ya kawo na solar system, wanda akwai wannan ma'aikata a Abuja wanda ake kiranta Nigerian Sovereign Investment Authority wanda ke samar da kudade da ake bunkasa ayyuka a jahoshi. Ya samu nasara ta kawo mana aiki na solar system a karamar hukumar Kumbotsa, wanda kuma ya shige gaba mai girma gwamna ya amince a yi shi a karamar hukumar Kumbotsa a ƙauyen Kuyanta Inna.
Bayan kammala jawabin shugaban kwamitin yada labaran Abdullahi Gwazaye, shi ma dai Honorable Ali Haruna Makoda yayi godiya tare da yaba musu kan kokarin sanar da Kanawa irin ayyukan alkhairai da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke aiwatarwa Kanawa.
Mai girba shugaban wannan kwamiti mai daraja na yada labarai na karamar hukumar Kumbotsa, ba ma na karamar hukumar Kumbotsa ba, na Kano State gabaki ɗaya. Tunda duk inda kuka ga kuka yi magana da yawun jihar Kano kuka yi ba wai da yawun Kumbotsa ba. Indan Kumbotsa ne sai mu ce a tsaya iyakacin Kumbotsan kawai. To amma ana fitowa ana kare martabar mai girma gwamna a local government 44. Kaga ya fi ƙarfin kwamitin yaɗa labarai na Kumbotsa kawai. Shi wannan babban jagora naku, kowa ya san amala ne abokin tafiya. Saboda haka duk irin kayan da kuka labta masa zai iya dauka. Dan sake ce muku shi ma mai jiran gado insha Allah. Da Allah shi ma muna fatan za a ji wani abu na alkhairi nan ba da wanda zai fito. Dukkan bayanai sun gabata. To ta dan Fulani, to ni me zan shi? A harka ta rayuwar mu ta siyasa, Bahaushe yana cewa kula ma ya baci. Saboda haka godiya mara adadi yadda har kuka yi tunani ta ƙarƙashin sa, don an maida ni mutum, kuka yi takakkiya kuka taho kuma kuka zo din ma kuka jira. To wannan kadai ba ƙaramin karamci bane ba. Saboda haka ina godiya ƙwarai da gaske da kuka zo lafiya. Allah subhanahu wataala ya maida ku gidajen kula.
Alhaji Ali Haruna Makoda, shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Kano. Yanzu karamar hukumar Bagwai da muka jiyo matashi Muhammad Sani Kashi da Rai Rumo yana yabawa dan majalisar sa na tarayya da ke wakiltar Bagwai da Shanono Honorable Yusuf Ahmad Badau.
Mun yi majalisa daidai har guda uku, amma a cikin su guda uku shi kadai ne ya fita zakka, domin yanzu a cikin wayannan kwanakin da basu kai 100 ba yayi ayyukan da ƴan majalisar da muka yi a baya kusan shekara 20 basu yi shi ba. Wutar lantarki, taimakon marasa lafiya, yanzu ya ci mara lafiya tun daga asibitin Bagwai ko Shanono har zuwa asibitin Malam Aminu Kano ko nawa ne, inda ya gagare shi yazo a gaban shi zai taimaka masa. Sannan wutar lantarki, inda lantarki ya lalace, Yusuf Ahmad Badau yana nan ya tsaya tsayin daka sai yaga an gyara ta. Mu a mazabin Bagwai da Shanono ba mu san dan majalisa yana kawo transformer ba, sai zuwan Yusuf Ahmad Badau muka san dan majalisa ashe wai yana da hanyar da zai samu transformer. Yanzu still ina ga maka akwai transformer guda 5 a ƙasa waɗanda an riga an samo su, za a je a rarraba su ƙauyuka. Akwai falafalai guda 9 yanzu. Kwanan nan aka gama registration na daukar ma'aikatan tsaro da Shanono, ya ce duk wanda ya kawo takardun sa shi kuma zai bi masa har kadi. Yana da mataimaka jajirtattu irin su Mamu da Isa Bagwai, akwai Imamu Romo, kuma da ma dan majalisa kwalitin sa a guda uku ne. Ko dai ya kai kudiri ko kuma ya rinka yin constituency project ko kuma da kadan abin da ake lakata shi ma yazo ya taimaki mutane. To shi ba dawai hada guda ukun nan, yana iya yin kudiri sannan constituency project gashi yana yi. Saboda haka naga ya zama wajibi a gare ni in zo in yaba masa.
Muhammad Sani Kashi da Rai Rumo daga yankin karamar kuma Bagwai. Shi ma dai Saminu Kabuga SA Gwale mun je yana tabbatarwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje cewa dai sanya Honorable Baffa Babadan Agundi a matsayin managing director na hukumar Karota nasara ce ga sha'anin titunan jihar Kano.
Wajen aiki da yake na gyara titunan jihar Kano da tsabtace shi da tabbatar da haƙƙin hanya a bisa abin hawa, mu ma wanda muke bakin karamar hukumar Gwale kofar Kabuga wanda aka zo aka tashe mu aka ba mu waje aka ce mu koma mu zauna, muka ce wajen nan babu gyara amma muna buƙata a gyara mana, yace to shikenan har ya ba mu gudunmuwar ta ƙasa da kuɗin da zamu sai ƙasar mu zo mu tabbatar da ingancin aiki.
Kun gamsu kenan wancan tashin ku da aka yi a wannan guri kun bi kenan?
To ai dole mu gamsu tun ga aiki ake yi na tsaftace jihar Kano, duk ɗan gari yana so a tsaftace tashe mai garin sa.
Amma tsaftacewar aka ce a wayin aka tashe ku wasu za a zo aka hago.
Ah ba haka bane, mu daman an tashe mu ne bisa muna kan hanya. Kuma kamar yanda ake cewa akwai wanda suke da tashoshi, aka ce su tashi su koma tasha sakamakon muna kan hanya. Mu da bamu da waje muna yin temporary akan hanya, mu ma aka ce mu tashi ga hannu waje a bamu.
Amma da ita waccan gwamnatin da ta taso ku daga wani gurin ta zo ta tsugunar da ku anan, ita kuskure take kenan.
A ba kuskure ce ba, mu muka kawo ai ba hannu bane ya bamu wajen, mu muka zo muka zauna bisa temporary domin gwamnatin Malam Ibrahim shekarau ta dauki rumfuna ta bamu. Muka fito ba mu je mun zauna a cikin wannan rumfunan ba, muka fito muka ƙara dawowa muka da kan titi muka ci gaba da inge wannan kasuwancin. Daga haka muna ƙara tabbatarwa da mutane duk wanda ya zo ya magana, mu ba da yawun mu ya magana ba.
Saminu ka buga SA daga yankin karamar kuma Gwale, yayin da takwaransa SA Ibrahim Bakaki Mai Goro ke cewa dai dole ne kana ba su jaddada godiya ga Allah kan dawowar gwamnati Abdullahi Umar Ganduje a karo na biyu, musamman dai irin yadda ya zabo Hadimai Nagartatu waɗanda suka himmatu domin ganin mafarkin gwamnan na sauke nayin talakawa ya tabbata.
Muna godewa Allah da ya ƙara dawo mana da mai girma zababban gwamnan jihar Kano a matsayin zababban gwamnan jihar Kano karo na biyu, duba da yadda aka ci gaba da aikace-aikacen alheri a jihar nan da mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mai girma MP na NADA Honorable Ibrahim Suleiman Dan Isle, yadda suka dukufa wajen kyautata manoma a jihar nan. Muna godiya 100% duba da yadda aka zo da tsare-tsare yadda za a taimaka masu noman shinkafa da noman alkama da masu kiwon shanu, masu kiwon kifi da masu kiwon kaji. Wannan tsari da mai girma zababban gwamnan jihar Kano yake yi abin a jinjina masa ne.
Amma aka ce wai gwamnatin har yanzu ta ki ta dauki al'amuran al'umma ta sanya su a gaba ta aiwata.
Wannan shine babban muhimmin abu da mai girma zababban gwamnan jihar Kano yake yi, wato wannan harkar ta noma da ake yi da mutane matasa za su dogara da kansu. Shiri ne da ake yi tsakanin gwamnatin jiha da bankin duniya, wanda gwamnatin jiha za ta sa wa nata, shi ma bankin duniya ya sa nasa.
Masu waye suke cin gajiyar wannan shirin?
Yan asalin jihar Kano, musamman matasa waɗanda suka yi ilimi babu aikin yi.
Wannan tsarin da ita gwamnati take shi ne ya sanya ta aka ga taki gabatar da kwamishinoni wanda za su tafi kas da gwamnati.
Tsarin kwamishinoni daban, tsarin gudanar da gwamnati daban. Mai girma zababban gwamnan jihar Kano tunda aka rantsar da shi babu dare babu rana ka duba, wajibi ne al'umma ku fito a taya shi da addu'a domin a samu nasara a wannan abubuwan da aka sa a gaba.
SA Ibrahim Bakaki Mai Goro. Kamar da kuka je cikin shirin mu da ya gabata, shugabannin jami'ar APC na garin Ali a ƙaramar kuma Garko sun kai wata ziyara ta taya murna ga Honorable Yahaya Adamu garin Ali. A wannan gaba mun jiyo yana mai musu da jawabai akan bukatun da suka gabatar masa.
Ina godiya gare ku ɗan uwana saboda wannan zuwa da aka yi da kuma gabatar da musamman babban matsalar mu wacce tafi damu mu shine magana hanyar garin Ali da kuma garin Ali zuwa garin Ali. Ina so in tabbatar muku da cewa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje mun yi takakkiya mun tafi Abuja da shi domin ci gaba da irin wannan aikace-aikace da za mu zo yi wa mutanen karkara. Saboda haka a Abuja mun ƙara magana wannan hanya ta garin Ali. Ina so mai muku albishir musamman al'ummar garin garin Ali da cewar wannan hanya da muka dade muna sauraro, to gashi lokaci yayi matsalar hanyar garin Ali nan da wani lokaci zai zama tarihi. Wannan ko kokonto ba ma yadda kuka sani idan aka sa ni a guri, to ina kokari kwarai da gaske na farantawa al'umma rai. To ɗaya daga cikin abin da zan yi na farantawa al'ummar mazabar garin Ali shine tabbatar da cewar hanyar mu da ta bamu wahala ni ma na zo na bata wahala a wannan lokaci. Saboda haka Allah ya yarda wannan aiki za a yi shi, kuma ina so cikin yardar Allah in ƙara mika kokon baran mu ga mai girma gwamna hanyar da ta tashi daga garin Kafin Ciri ta shigo garin Ali. Wannan rami da ya dade shi ma yana cin mana tuwa ƙwarya. Cikin yardar Allah a zo a gina mana gada wacce za ta rinka hada zumunci da kai kawo tsakanin mutanen garin Ali da Kafin Ciri.
Honorable Yahaya Adamu garin Ali, shugaban hukumar Rama jihar Kano. Su ma dai al'ummar ladanai kan tudu sun kai makamancin wannan ziyara ta godiya ga Honorable Lamin Sani, shugaban shugabannin kananan hukumomin Kano 44, kuma shugaban karamar hukumar Nasarawa kan aikin gada da ya gudanar musu a wannan yanki. Har ma dai Malam Abdulmumini Bini Yusuf muka jiyo yana jawabin godiya a madadin al'ummar yankin.
Yabo kyauta kishi idan an maka abin alkhairi ya kamata ka gode. Yawanci za ga an mutane ayyuka amma ba su damu ba amma ya kamata mun muka taso muka ci to kamar yadda ka faɗa kace ga wakilci nan ka samu mu kula da aikin da aka yi ku shesa tun daga nan aka kafa committee wanda zai rika kula da ita da yadda abin yake tafiya. Muna godiya a madadin al'umma gabaki daya sannan muna so mu sanar da kai al'ummar nan dama ka san naka ne tun lokacin kafin zaɓe ka tura mana vice chairman ɗinka Suleiman Dogon Gida yaje ciki tun ma a lokacin ba hanya haka yake kansa gurin aka je aka zauna aka kuma fito an mu da kurkuta maka zabe ku a wannan lokacin aka saki dawowa zabe ka aika ka ce to ana nan aka saki taruwa aka saki da ka ina so in gaya maka ba siyasa ba wannan al'umar mu kai muka sani kai kake shiga gurin mu duk ɗayan siyasar nan mu wanda ya taɓa wannan lungun sai kai kai kaje kafin kai kike taɓa kuma kai zuwan kai wannan shine zuwan ka na biyu ka tura kuma wakili zuwa na uku da ka to in ba mu yi ka ba to a wannan wa za a yi da ka aka ce to ana maka addu'a wannan kujera Allah ubangiji ya baka kuma can sama sama dai wanda zai zama ko da an ana
Malam Abdulmumin Ibn Yusuf
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a Thank you.